Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar 22 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17:65. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To kuma kun gama jin labarai, za ku ji cewar gwamnatin Najeriya ta bada amincewarta akan waɗansu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba ga al'umma. Bayan haka kuma za ku ji cewar wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa a gidan yari na birnin Mina yanzu suna jira a aiwatar musu da wannan hukuncin kisar. Haka kuma muna da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta kawo mana, sai kuma sharhin jaridun kasar Amurka da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar daɗa tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga ƙasashen waje, wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirinta na nukiliya. Wannan takunkumin da ke tafi martani ne kan ƙaddamar da wani sabon makami mai linzami mai iya tafiya daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewar ta yi ran 28 ga watan Nuwamba, wanda ta yi wa lakabi da Hwasong 15, wanda ta ce na iya jefa makamin nukiliya a ko'ina a Amurka. Wannan shi ne karo na uku da Koriya ta Arewa ta ƙaddamar da makami mai linzami mai iya tafiya daga wata nahiyar zuwa wata a shekara ta 2017, kuma shi ne karo na 20 da ta ƙaddamar da makami mai linzami a shekarar ta 2020 din. Amurka ita ce ta tsara daftarin, sannan ta cimma jituwa da China. Jiya Alhamis aka raba wa dukkanin sauran mambobin kwamitin sulhu da zammar kada ƙuri'a yau din nan Juma'a da ƙarfe 1.
Da babban gagarumin rinjaye babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a na amincewa da ƙudurin kin yadda da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila da kuma shirin bude ofishin jakadancin ta a wurin. Amurka za ta rika tunawa da wannan rana da aka auna ta a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya saboda kawai mun yi amfani da ikonmu na ƙasa mai diyauci, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa mazaurin kenan, wanda ya cika makil da jama'a gabanin kada ƙuri'ar. Ƙuri'ar ta babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ta biyo bayan hawan kujerar naki ne da Amurka ta yi a ranar Litinin a zaman kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya akan wani daftari makamancin wannan da sauran mambobin kwamitin 14 suka ki goyon bayan suka bada goyon bayansa.
Yan tawayen Catalonia sun yi ikirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi a jiya Alhamis, wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin kasar. Bayan kidaya sama da kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un, dukkanin jam'iyyu uku masu ra'ayin aware sun samu isassun ƙuri'u da kujeru 70 a Majalisar Dokokin Kasar mai kujeru 135. To amma jam'iyyar 'yan ƙasa wadda ke son Catalonia ta ci gaba da zama wani ɓangare mai cin gashin kansa amma kuma cikin ƙasar ta Spain na cin gaba da bunƙasa ta yadda har ma ta zama jam'iyyar da za ta fi girma, inda ta samu kujeru 35 a Majalisar Dokokin Ƙasar. Saboda haka ba a san kowane ɓangare ne za a bashi ikon kafa gwamnati ba, da alamar dai zafaffar muhawara na kan neman yanci ta sa an fito zaben sosai.
Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyoyin mayaƙa sun rataba hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru 4 ana yi. yarjejeniyar ta tadiji cewa zuwa gaba zuwa gobe Asabar dukkanin bangarorin za su kawo ƙarshen gogarmaya da makami su janye da su danye daga fagen daga suka kuma su saki wato fursunonin yaki wanda da kuma ƴan siyasa dake tsare da kuma mata da yara da aka kama. Chairman kungiyar tarayyan Afirka Musa Faki ya bayyana yarjejeniya abin da ya kira matakin farko mai ƙarfafa gwiwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan kungiyar ISIS a Syria. Brad McGood, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a duniya na murƙushe ISIS, ya gaya manema labarai jiya Alhamis cewa Amurka na so ne a gama yakin Syria ta hanyar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince, wanda zai kai ga gudanar da zaɓe ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu ci gaba da kasancewa a sauran wurare a Syria don tabbatar da cewa ƙungiyar ISIS ba ta dawo ba, don kuma mu taimaka da kawar da kungiyar, sannan kuma mu tabbatar da ganin cewa an samu kwanciyar hankali a dokacin yankin. A cewar Gumak, kungiyar ISIS ta rasa kashi 98 cikin 100 na abin da ya rage mata da take kira daular ta a Syria. A cewar sa, ya kuma ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa ƴan gudun hijirar Syria kimanin 1,000 ne ke komawa gida a duk wata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, bayan ta kwashe kwanaki biyu tana gudanar da taronta, Majalisar Zartarwa ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da amincewanta akan wasu muhimman ayyuka da za su kawo ci gaba a cikin al'umma, wanda zai kuma shafi kusan kowane bangare na Najeriya. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Kamar yadda minista a ma'aikatar muhalli ta Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci, gwamnatin ta amince bisa ga manufa akan muhimman ayyukan da za su kai ga kammala aikin share da gwalon mai da yankin Niger Delta na Najeriya ke fuskanta.
Aikin sharen da gwalon mai din nan da ya faru a kasar Ogoni da ke yankin Niger Delta, daya kuma mun nemi amincewar majalisa ne akan wata hukuma da ke ƙarƙashin ma'aikatarmu, wacce na hukuma a turance ana kiranta National Biosafety Management Agency, wato hukuma ce da take kulawa da waɗansu abubuwa kamar su nau'in abinci da abin sha da kuma ko dabbobi ko tsuntsaye wadda kimiyya da fasaha ke sauya yanayinsu don a samu karuwa a ƙasa. Misali zan baka shine kajinmu, muna da kajin gida, muna da kuma na gona wanda ake kira kajin agric, kaga suna da bambanci. To wannan hukuma abin da take yi shine ta lura da irin wayannan nau'in abinci ko abin sha da suke shigowa ƙasar nan, wanda an dan sauya na yanayin su kasance, duk da cewa ana samu amfani, amma su kasance ba masu kawo ni illa ga rayuwar jama'a ba.
To bayan wannan, menene kuma muhimmin abu wanda wannan zaman naku na kwana biyu ya haifar ga ci gaban Najeriya, musamman moriya ga talakan ƙasa?
To babban abin da talaka zai ji daɗi a kai shine an ba da wannan kwangila na gyaran hanyar Abuja zuwa Kano, wanda hanya ce mai muhimmanci a bisa ga tattalin arziki har da ma siyasa a siyance, domin daga Abuja zuwa Kaduna, daga Kaduna zuwa Zaria, daga Zaria kuma zuwa Kano kilomita wurin 400 ne da dori, kuma kamfanin Julius Berger aka bata wannan aiki akan kudi naira biliyon 155. Kuma akwai wasu ayyuka da dama na aikin ruwa na dam-dam da aka bayar da arewacin ƙasar nan da ƙasar gabashin ƙasar nan kudu maso gabas su ma an babba da su don a tabbatar da cewa jama'a sun amfana kuma kowa ya san Julazaga ta shahara kwarai wurin irin wannan harka na aiki kusan duk hanyoyin da aka yi Abuja ka san su suka yi kuma aikin su akwai aminci to an ba su wannan aiki wannan aiki shine muke ganin abu ne mai muhimmanci ga gwamnatin nan za ta tallafa wa mutane mu musamman a arewacin kasar nan don wannan babban hanya ce duk wani hatsi da wani tumatir da ake sayarwa daga arewa zuwa kudu wannan hanya ake bin ta in baicin hanyar jirgin kasa babu wani hanya mai muhimmanci da ya kai wannan hanya a wurin mu to an ba da kungiyar wannan aikin
ministan ma'aikatar Muhalli ta Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Usman Jibril a tattauna da nai da shi a Abuja bayan da aka kammala taro na kwanaki biyu na Majalisar Zattura ta Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Da Umar Faruk Musa. A yayin da wasu mutane 21 da aka yanke musu hukuncin kisa suke jira aiwatar da wannan hukunci a kansu wadanda suke zaune a gidan yarin Mina na jihar Niger. Kungiyar lauyoyin mata ta kasa da kasa ta ce za ta bi diddigin hukuncin ɗaya daga cikin waɗannan mutanen wadda take ganin cewa laifinsa bai kai na kisa ba. Ga Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Mutane 21 ne ke zaman jiran azartar masu da hukuncin kisa a sabon gidan yarin Mina ta jihar Niger, Nigeria. Shugaban gidan yarin Tsalha Abubakar Garba ya ce ko baya ga waɗannan mutane 21 akwai wasu mutane 10 da ke zaman ɗaurin rai da rai da aka samu da laifuffuka da suka shafi kisan kai da kuma fashi da makami. Tsala Abubakar dai wanda yake magana a lokacin da tawagar kungiyar mata lauyoyi ta kasa da kasa suka ziyarci gidan yarin da yammacin Alhamis din nan ya ce akwai bukatar gwamnatin jihar Niger ta sake duba shari'ar waɗanda aka yanke ma hukuncin kisan kamar yadda wasu jihohin Najeriya suka yi.
Waɗansu kaman Kogi State gwamnan sun zo waɗansu da aka yanke musu hukuncin kisa sun zo sun canza shi zuwa ɗaurin rai da rai wanda yake wannan kaga sauki ne aka samu game da irin waɗannan ɗauri.
Daga cikin waɗannan mutane 21 dai akwai wani mai suna Abubakar Aliyu Fayeko wanda ya ce ana zarginsa da ya saci mashin amma aka yanke masa hukuncin kisa. To amma shugaban kungiyar mata lauyoyin a jihar Niger Barista Maryam Jibo ta ce za su bi sawun lamarin wannan shari'ar tunda an ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
Yanzu tunda har an je Court of Appeal an yi acquittal issue yanzu an je an da yana Supreme Court yanzu Ministry of Justice kenan. Wannan za mu je mu zauna da su mu gani wani irin evidence ne suke da shi da har ya sa suke ɗaukaka ƙara. In abin da za mu iya yi ne mu duba mu gani akwai inda za a samu ɗan sassauci saboda shi yana cewa sata ne ba armed robbery ba ne. Sai mu duba mu gani we really go into it to see.
Makasudin ziyarar lauyoyi matan dai shine albarkacin bukukuwan Kirsimati da kuma na sabuwar shekara kamar yadda Barista Maryam Jibo ta yi ƙarin bayani.
Yanzu dai da muka zo mun kawo musu dan abin da muke da shi abinci saboda Christmas din da nace maka ake da shi da dan ruwa dai haka nan sannan kuma mun musu magana cewa suna nan ciki amma muna nan muna musu addu'a kuma sannan to inda zamu iya taimaka musu saboda wasu sun dade nan ba ma ku kai sakoto ba so zamu use association din mu mu ga yanda za a yi wanda suke jiran taya an kai su.
A yanzu dai mutane 283 ne ke zaman jiran a yanke musu hukunci a wannan gidan kaso. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ba
madalla. Wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 2 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga kuma shirye mu na gaba.
Shirin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Sessions ya bada umarnin binciken rikicin bandi. Labarin ya ci gaba da cewa Attorney General Jeff Sessions ya sa hannu a cikin shari'ar bandi bayan kuskuren hukunci da aka yanke a ranar Larabar da ta gabata, inda yayi umarnin wani bangare na daban da ya bincika karar sakamakon rudin wannan gwamnati. Attorney General ya dauki wannan shari'a da matukar muhimmanci, inda shi da kansa ya bada izini ga kwararru a ma'aikatar shari'a da su duba karar sosai kuma su bada shawarar wani mataki ya kamata a dauka a gaba. A cewar IND Prior, babban mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na ma'aikatar shari'a a wani bayani da ya bayar. Sai kuma jaridar USA Today da ta rawaito labari mai taken sabon shirin haraji zai taimaka wa iyalan Trump wajen ƙara zama hamshakan masu kuɗi, a cewar kwararru, ga yadda abun ya kasance. Labarin ya ci gaba da cewa Daniel Hemel Lowen Haraji, kuma farfesa a Jami'ar Chicago, ya kalubalanci shugaba Trump, inda yake cewa idan har sabon shirin harajin na 'yan jam'iyyar Republican ya janyo Trump asarar kuɗaɗe masu yawa kamar yadda Trump ya ce, to Hemel zai biya Trump yawan kuɗin da ya yi asara. Amma idan Trump ya ƙara samun kuɗi ƙarƙashin sabon shirin, kuɗin za su tafi hannun Hemel. Hemel ya ce lallai ne ya bayyana shaidar takardunsa na haraji a gaban alƙalai ga wanda ya yi nasara. Rufar Amurkawa dangane da maganar takardun harajin da Trump ya yi na ƙin bayyana su ya bar al'umma a rufe, sakamakon ba za a iya gane yadda Trump zai amfana da sabon tsarin harajin ba. Trump shi ne na farko tun bayan Nixon da ya ƙi bayyana takardun harajinsa. An dai bayyana sabon shirin karɓar harajin da cewar zai taimaka wa attajiran Amurka da wata kariya ga mamallakan gidaje, ire-iren su Trump da manyan 'ya'yansa da kuma sarkinsa Jared Kushner. Sai kuma mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken yayin da lokaci ke neman ƙurewa 'yan jam'iyyar Republican sun yi hanzari don kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati. Labarin ya ci gaba da cewa a sabon kokarinsa na kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati, shugabannin majalisa na jam'iyyar Republican na shirin kokarin ci gaba da sabbin shirye-shiryensu wanda zai hana a rufe ma'aikatan gwamnatin har zuwa watan Janairu, yayin da suke fama da lamura da suka shafi gudun hijira da kuma leƙen asirin ƙasa ya zuwa sabuwar shekara. Sabon shirin da ya fito daga hannun shugabannin Republican zai bai wa gwamnati dama ta sami isasshen kuɗaɗe da za ta kai har ranar 19 ga watan Janairu, a yayin da suka ba da ƙarin tallafi da zai taimaka wajen gyaran shirin inshorar lafiyar yara ko kuma CHIP a taƙaice, wanda kuɗaɗensu suka gaza tun a watan Oktobar da ta wuce. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinta kallabi tsakanin rauna.
Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rauna saloni mata.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Yayin da muke ban kwana da shekarar 2017, shirinmu na yau zai tunasar da ku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwarsu a cikin wannan shirin a shekarar nan. Mejo Aishatu Isaka Usmani daga Jamhuriyar Niger, mace mai kamar maza, da ta taka muhimmiyar rawa a shirin Majalisar Dinkin Duniya na kiyaye zaman lafiya a ƙasar Mali, ta faɗi dalilin da ya sa ta shiga aikin soja.
Lele na shiga soje don soje yana birge ni takwana, kuma yawanci ana zato kawa mata ba su iya shiga a soje. Ni ko a ra'ayina, ni mace ce ina son in taimaka ma ƙasata, kuma ina son in gode hallo ina iya aiki. Abinda zan ce ma abokaina, ƙannaina, yannaina, mata in sun shigo cikin soje su san da in ta yi niyya a ko duka hatsarorin nan in za ta shiga. Kuma in ka shigo a cikin soje, akan muna mace ya kamata ta sa a kanta aiki, aiki, aiki.
Wannan haka yake. Na kuma samu bakuncin Amina Suleiman ko Mimi Suleiman, wadda ita kuma kwalliya ce sana'arta, ko me ya ja ra'ayinta?
Shi dai kwalliyar nan kin gani an ce mutum ko kana da kyau ka ƙara da wanka. To kin gani kowa dai yanzu yadda duniyar yake, hatta maza ma sun san da mahimmancin kwalliya game da mace.
To wai ita kwalliyar nan maza ne ke sa mata na yin ta, ko ko dai wani yayi ne kawai?
mazanye wani lokaci sai ki gani wasu matan suna cewa kai an sun lura ko a gidan ki haka mazan sun fi kallon waɗanda suka yi kwalliya ke sai ki ga cinje biki daya biyu uku har biyar ba wanda ya ce miki ko sanni bare salamu alaikum amma sai ki ga wasu irin an fito minti daya ta zo wannan yana sallama nake wannan yana da malama dan ciwo minti daya
Barista Maryam Sabo ita kuma ta bayyana irin matsalolin da take gani mata ke fama da su a arewacin Najeriya.
Gaskiya cin zarafin su violence na gida ko kuma a waje ko kuma a gurin aiki ne sai yana daya daga cikin abin da ke damun mata. Na biyu abin da ke damun mata saki a saki mace ba tare da an bata haƙoƙinta na maintenance ba. Ko kuma wani lokacin ma a saki mace a kwace mata yaranta. Yanzu har ila yau ma wannan annoba da ta zani mutane yawan fadi da ake ma yara kanana har da kuma manyan mata din ma sai kuma harkar kin ga wajen batun ilimin yara mata kuma babbar magana ce kan har yanzu mu a nan bangaren arewa har yanzu yara suna yawan talla
haka zalika Hajiya Binta Ma'azu wata yar siyasa yar kasuwa kuma ga shawarwarin da ta ba mata a wannan shirin
Ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace yar arewa da ta tashi bacci an mana funtun kau a komai duk inda naje sai nayi tagumi sai nayi takeici saboda ƴan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu dauka rayuwa da gaske ba ba mu dauka ilimi da gaske ba ba mu dauka son junan mu da hadin kai da gaske ba idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya madaurin ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito islam ne addinin mu kristanci to wallahi tana ba kirashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa abinda nake so a tuna da ni yau inna ba duniya shine in san cewa nayi gudunmawa na taimaka ma ƴan uwana mata da wanda ba su da galihu kokari na kenan abinda nake so in ga na an tunani ta kowanne farni
ita kuma Fatima Abubakar daukar hoto ce sana'arta
ina daukar hotuna ne wanda suke nuna labaru da kuma karin bayani akan mutane wanda suke kusanci ga mutane kuma da kuma matsaloli da Boko Haram ya faru a ƙauyukan su da kuma suke zuwa ne da suke labarun su da ba a yawan bayyanawa shi muke kokarin nuna duniya cewa sun ci gaba da rayuwar su kuma suna so su koma garin kansu duka abin da muke gani ta a Maiduguri shine mata ba su aiki ne za ki ga suna dan neman aiki ma saboda ba a san su sosai ba ana shakkan daga inda suka iya samun aiki
Masu iya magana na cewa na kasa ba kasawa bace. Dr. Bilkisu Usman Faruk ta samu matsalar shan inna a lokacin da take karama amma hakan bai hana ta cimma burinta ba.
Ni ai tunda na san kaina ban san kaina da lafiyar kafafu ba.
Wace irin gwaggwarmaya kika fuskanta da wannan matsalar da gashi har yanzu kin kawo wannan matakin na likita?
Eh to gwaggwarmaya kala kala amma ni da abin da zan ce ba kashe zuciya na na zauna cewa tun daga shi ina da wannan ke tamba ba zan yin kaza ba zan yin kaza ba sai ni wata rana ma bana ma tuna cewa ina da wani ina kasa
ma sauraro annan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yawa to yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum magana malam Zuyaru mai kirida ta tsara ina kira ga shugaban kasa ya taimaka jawo waɗannan da suka kawo mana matsalar mai taikawa a ƙasa ya kawo su hukunta su domin sun zama zama al'umma sun cuta al'umma da fatan Allah ya sa kira na ya kai ga inda ya kamata assalamu alaikum malam da yana mai tare da takara
assalamu alaikum ni magana Muhammad Awad Babu yayin karin kuma tare da cikin jihar Najeriya don Allah ya yi kuɗi da mu sako na ga hukumar zabi da Allah ya kiro mana zaben rabin wa'adi da ba mu damu wa san sai kullu da yan majalisa saboda in ba haka nake maka zaba da mu matsayin su da kuma makomasa a gare ni ba ake sanata ka zabe kin da ita zai san kinka da kanka da abubuwan idan ne ka rayuwar duniya ba har ka gaba ka kawai dan Allah sai ke wannan labar da mu aje kamar inda ajiyar ka ce in amma na fito nan ne da su gari ana son su ko ba a san ko kuma suna wa jama'a aiki ko ba su wa jama'a aiki da Allah ya kuma zabe aina cikin kilo mana da wannan zabe daga mu aje
assalamu alaikum sashin Hassan Amri a America mai magana ne ni Iro Abdul Malik Koguru a jihar Yobe tare da Nigeria eh ina so ne mai magana akan wasu turare daga cikin jam'iyyar PDP da suke nuna ba su amince da zaben shugaban jam'iyyar da aka yi ba to waɗannan masu yin irin wannan korafin ne ba da mun sani cewa an ɗauke su haya ne domin su kawo jam'iyyar PDP katsalanda saboda haka ba za mu taɓa amincewa da wannan korafin ba ya kamata duk wani ɗan jam'iyyar PDP ya yi watsi da waɗannan wanda suke sa ba su yarda da zaɓen shugaban suke da Congress da aka yi ba.
Assalamu alaikum murai Amurka daga Alhaji Maniyu ɗan uwa mai Allah na garin Jigawa yana jinjina ma sanatocin Najeriya bisa ga mutum wanda sun ka shiga don su taimaka ma Najeriya kowa taimaka ma yankinsu. Yan Arewa ku taimaki Arewa, yan Kudu ku taimaki Kudu, yan Yamma ku taimaki Yamma, Allah ku taimaki Najeriya da yan Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar dada tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen siyo mai daga kasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirin ta nukiliya. Da gagarumin rinjaye babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin kin yadda da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila da kuma shirin buɗe ofishinta na jakadanci a wurin. ‘Yan tawayen Catalonia sun yi ƙirarin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa’adi a jiya Alhamis wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin ƙasar. Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyoyin mayaƙa sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis a yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Habasha a yunƙurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru huɗu ana yi. Yarjejeniyar ta tanaji cewa zuwa gobe Asabar dukkanin ɓangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami su janye daga fagen daga su saki fursunonin yaƙi da 'yan siyasan da ake tsare da su da kuma mata da yaran da aka kama. Ciyaman ɗin ƙungiyar tayar Afirka Musa Faki ya bayyana yarjejeniyar da abin da ya kira mataki na farko mai ƙarfafa gwiwa. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar ISIS a Siriya. Brad McCook, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na murƙushe ISIS shi ya faɗa haka.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma da la'asari za a je mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu a madadin kowa da kowannen sashen Hausa da murya Amurka musamman Ibrahim Kalmasi Garba da injiniyanmu Dara Smith da kuma Malam Sidi da ya shirya ba da umarni baba ya kuma ƙirƙi sallama sai an ji ba.